الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شي قبل تفسير موت رمضان شكرا جبوديا لتاريخ دولار بإن شنا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 22 kuma muna cikin suratu Tauba. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 59, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 60 inda Ubangiji ta'ala yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
وبنجي تعالى إنما الصدقات للفقراء لي زكاة جمع صدقة ko mu ce zakoki za mu ce ko minne na ga zakka ba ta da jami'i da auku sai dai mu yi bara ce mu ce zakoka ko zakoki. Innamas sadaqat zakka lil fuqara'i na fakirai ne, ma'ana fakirai ake bawa zakka in an cire shi, wal masakini da miskinai, wal amilina 'alaiha da masu aiki akan zakkan su ne aljubah wa'inda suke zuwa suna karɓo zakka. Wal mu'allafati qulubuhum da wa'inda ake rarrashin zukatansu su ne kafirai da ake tammani in an ba su zakkan da su musulunta, ko kuma sun musuluntan amma za a ba su don a ƙarfafa wato ainihin musuluncinsu ko da ma wadata ne. Wa fi riqabi da kuma wuyaye shi ne 'yan tabawa, a yi amfani da kuɗin zakka a sayi bayi a 'yan tasu, ko kuma dama an ɗora wani bawa fansa sai a bada zakka a biya masa wannan fansan. Wal gharimina da wa'inda ake bin bashi, ko da suna da wani abu a hannunsu na kuɗi wanda suke juyawa, amma kuma akwai basussuka da ake bin su wanda ya fi ƙarfin abin da ke hannunsu, su ma ana ba su zakka domin su biya bashinsu. Wa fi sabilillahi da kuma wajen jihadi fi sabilillah, za a tafi yaƙi, wani bayi da abin da zai shirya na yaƙi sai a bada zakka a shirya masa, ko ya je guzurinsa ya ƙare a can wajen yaƙi ko da mawadata ne sai a bashi zakka don ya ci gaba da yaƙin sa. Wabni shabil da kuma ɗan tafarki shi ne mutumin da ya tafiya guzurinsa ya yanke masa a inda yake ne, kuma bayi da hanyar da zai sa a tura masa kuɗi daga gida, to wannan ko da mawadaci ne a garinsu ana ba shi zakka domin ya karisa bukatar sai samu ya koma wajen iyalansa. Faridatan min Allah, wannan wajibi ne, hukunci ne da Allah ya kaddara shi. Min Allah, daga Allah. Wallahu alimun, Allah masanin halin da bayansu suke ciki da abin da ke maslaha a gare su, hakimun kuma mai hikima ne a cikin hukunce-hukuncensa. Wannan ayan tana da bayanai masu fa'i. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana ɓangarori guda 8 da ake ba wa zakka, sannan ya yi bayani cewa zakka ana ba wa fakirai da miskinai, sai yake nuna galibin masu cire zakka mawadata ne, su ba fakiran ba ne ba miskinin ba ne, amma akan samu wanda zai cire zakka kuma ya zama fakiri. Yanzu ka noma masara buhu 6 za ka cire zakka, amma buhu 6 ba zai iya isan ka kai da matanka 2 da 'ya'yanka 10 ba, kaga har yanzu dai kai fakiri. To amma galibi idan zakkan kuɗi ne ko na dabbobi, to za ka samu mutum mawadaci. Imam al-Qurtubi yana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓanci wasu daga cikin mutane da dukiya, sai ya wadata wasu a cikin al'umma, bai wadata wasu ba, domin ya zama ni'ima a gare su. Ba da ƙarfinka ba, ba da baranka ba, Allah ta'ala ya wadata ka, ya fifita ka a kan wasu a arziki da wadata. To wannan wadatan da Allah ta'ala ya maka, akwai buƙatan ka gode masa a kanta. Ya ce godiyan shi ne ka fidda wani abu na arzikinka ka ba wa wasu wanda ba su da shi, saboda likai za ta kuna dulatan bainal aghniya minkum. Kar ya zama iya mawadatan kawai su ne masu ɗan walwala, su ne masu cin abinci, su ne masu sa sutura, su ne kawai masu abun hawa. To idan ya zama nan haka, su mawadatan ba sa san matalakawan, kuma talakawan suna gani suna cikin wadata, to za a iya samun matsala ko gaba ma tsakaninsu da fakiri. Yanzu galibi wato wanda suke miskinai ko fakirai, in kaga suna adawa da mawadata to ba sa san musu ne, amma idan suna basu za su shirya ko ta zakka ko kyauta ko sadaka. To shi ne Allah ya shir'anta zakkan domin su mawadatan ya zama suna ba wa fakirai domin a zauna lafiya. Fakiran suna musu addu'a, suna sa musu albarka, to ba za a samu gaba a tsakanin wato talaka da mai kuɗi ba. Amma in kana da wadata, talakawan anguwarku suna tsine maka, suna zaginka, to hannunka a dunkule yake, ba ka miƙawa ne. Inda kana kyautata musu za su soka, in wani zai zage ka ma za su ce ba su yadda ba, sai inda ƙarfinsu ya ƙare. Saboda kyautatawa yana sa ka mallaki wato ainihin zukatan mutane. Wani ya ce ahsin ilan nasi tastabit qulubahum wala rubbama sta'bada al-insana insanu. Ka kyautata mutane, idan ka kyautata musu za ka ainihin mallaki zukatansu. Saboda duk wanda kake kyautatawa za ka mallaki zuciyarsa. Kuma ya ce da yawa mutum yakan bautar da mutum, idan kana kyautata mutum to za ka iya mallakansa ka shugabance shi. To mawadata da suna kyautata wa talakawa, ba za a dinga samun matsala a tsakanin talaka da mawadaci ba. To galibi zakka mawadaci ne yake cirewa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura Mu'az bin Jabal zuwa ga Yaman ya koya musu addini, cikin sakonnin da ya bashi akwai zakka. Yace wa alaihim annallaha faraba alaihim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Ka gaya musu cewa Allah yana abin nan, muna ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu zakka wanda ake karba daga mawadatansu a bawa fakirinsu. To da haka akwai wanda Allah ya wadata suna cire zakka, to a karbi zakkan a bawa fakirai. Wanda har wasu malamai suke gani tunda muna magana akan zakka, da dalilin wannan hadisin cewa in ka cire zakkanka dole ka riba ta a garin da ka samu kuɗi, saboda an ce tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim, ana karɓanta daga mawadatansu a mayarwa fakirinsu. Sai suka ce to mawadatan garin kuma a bawa fakirin gari. Sai suka ce zakka ba ta fita daga garin da aka same ta, amma zance mafi inganci tana fita, don manzon Allah yakan tura wasu su je su karɓo zakka daga wasu garuruwa, kuma a zo a riba ta a Madina. To da haka ana karɓa daga mawadatan musulmi ne a bawa fakirin musulmi, ba wai fakirin garin kawai ba. To da haka wannan gurgudun bukatan su ne. To sai Imam al-Qurtubi ya ce idan ka cire zakka ka bawa fakiri, to ka bashi ne a maimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi kai tsaye, to sai abun ya biyo ta hannunka. Saboda Allah ta'ala ya riga ya lamuncewa kowa arzikinsa, kowa da kaga ya zo duniya an rubuta arzikinsa tun ran gini tun ran zane, an kaddara masa kafin ya zo duniya. To amma hanyoyin da za ka samu arzikin su ne suke da yawa, wani ta hanyar kasuwa, wani ta hanyar noma, wani ta hanyar kiwo, wani ta hanyar sadaka, wani ta hanyar kyauta, wani ta hanyar zakka, ko haɗe-haɗe can a kawo can a kawo. Saboda haka in ka bayar, Allah ne ya baka, da ya zo baka arzikin sai ya baka hadda na talakawa a hannunka, sai aka ce to ka ba talakawan da hannunka. To da haka sai ka miƙa musu, amma Allah ne ya ba su, ba kai ne ka ba su ba, don Allah ne ya umurce ka cewa ka ba su. saboda ubangiji ta'ala a cikin suratu hud ya ce wa ma min dabbatin fil ardi
wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin.
Ubangiji ta'ala ce babu wani mai tafiya a bayan ƙasa face Allah ta'ala ya lamunce masa arzikinsa, ya san inda zai yake, ya san inda zai koma. So da haka kowa Allah ya lamunce masa arzikinsa, amma ta wace hanya za ka samu arzikin, wallahu alam. Allah bai bayyana ba, kai ma baka sani ba, sai dai in lokacin ya yi sai ka gane a sai ga hanyar arzikinka nan. Da kana tsammanin kaza ne yanzu kaza ne, saboda haka sai ubangiji ta'ala ya yi umurni ya ce a bada wannan zakka. To ita kuma zakka tsarkake dukiya ne take yi, shi yasa aka ambace ta azzaka, ma'anan azzaka at-tahara wan-nama, tsarki da kuma me daga ƙaruwa. Ka kenan akwai taskiya, farko akwai taskiyatun nufus, tsarkake rai daga ciwon ruwa. Idan kana ba da zakka ana goge maka ciwon ruwa ne, don ruwa cuta ne. Manzo sama ya nemi tsari daga ruwa, wani ciwo ne a zuciyar mutum, sai zama bai zai iya bayarwa ba. Gashi wani ya bayar bai mutu ba, bai talaute ba, amma ba za ka iya ba. Duk bayanin da za a maka, in akwai wannan ciwon a zuciyarka ba za ka iya kyauta ko sadaka ba. To zakka yana goge wannan ciwon, yana warkar da wannan ciwo ɗin. Sannan kuma zakka akwai albarka a cikinsa, yana cire daudan da ke cikin dukiya, sai sa wa dukiyan albarka. Yasa aka ambaci zakkan da zakka, kaga akwai albarka a ciki. To idan ka cire zakka a dukiyarka, ka tsarkake dukiyan, yanzu ka cire daudan da ke ciki, abin da ke ya rage yanzu tatacce ne. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin zakka, yace inna ma hiya min awsakhin nas, yace dauda ne na mutane. To da haka wani dauda ka cire, manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ya ci zakka, baya cin zakka, sai dai ka bashi kyauta, domin zakka dutti ne. To kaga wannan dutsin in ka bar shi a zuciyarka, to ka samu matsala. Idan baka cire ba, Allah zai cire da kansa. Shi yasa za ka ga wani baya cire zakkan amma yana ta tafka asara, yana ta tafka asara. To kaga ka yi aikin banza, can ga asara ka yi, kuma baƙin ciki ya lullube ka, kuma ba ka da lada, amma nan kuma da ka cire zakkan ka ji farin ciki, kuma talaka ya maka addu'a, ya maka addu'a ta alkhairi, kuma ka cire daudan da ke cikin wato ainihin zuciyarka. To sannan idan ka zo za ka cire, ba duka za ka cire ba, wani ɓangare ne na dukiyar, ba ce ka riba biyu ka ba da rabi ba, ko ka kasa uku ma ka ba da kashi ɗaya ba. A idan kuɗi ne za ka kasa arba'in ne ka ba da kashi ɗaya, arba'in. Idan shanu ne sai sun kai talatin ka ba da ƙwaya ɗaya, tumaki sai sun kai arba'in ka ba da ƙwaya ɗaya, daga nan sai sun kai 120 ka ba da ƙwaya biyu, raƙuma sai sun kai 5 ka ba da tinkiya guda ɗaya ko akuya. Amfanin gona sai ya kai buhu shida a ce ka kasa ka ba da kashi ɗaya cikin goma, duk iya yawansa kashi ɗaya cikin goma za ka bayar. To da haka akwai sauƙi a ciki, in noman rani ne 20 za ka kasa ka ba da kashi ɗaya. To kaga wannan an yi ne kawai saboda ka ɗan cire wani dotti a zuciyanka, ida ka ɗan yi wani abu wanda bai dace ba wajen neman, sannan ka daɗaɗa wa talakawa su yi maka addu'a, su daina maka hasada, kai kana da shi su ba su da shi, domin idan suna ɗan taɓawa su ma suna ɗan samu, to ba za su ji haushinka ba. Kamar yadda wannan Numan abin da yake faɗa, mai sunan mawaƙin nan Nabighatu Zubyan, yana gaya wa khalifan da yake waƙa, yana cewa abal miski hal fil kafi fablum analuhu li anni ughanni mundu hinin wa tashrabu, yace za ka ɗan bani ɗan wani an wannan ɓangaren mulki na, ni ina ta waƙa kai kuma kana ta shan mulki, ka ɗan bani wani ɓangare mana. Kaga in ya bashi shikenan. To da ya iya baki a ƙarshe sai zo yana zaginsa, ya ce la tashtari al-abda illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasu manakin, ya ce karka sai bawa sai in akwai sanda a tare da kai, don bayi ba su da albarka, najasa ne, kuma asalin shi khalifan bawa ne. Aka yanta shi sai kama zaginsa, kuma ya ce walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakinna abdullahi maulan mawaliya, ya ce da bawa ne abdullahi da sai in zage shi a waka, amma shi bawan bawa ne. To kaga saboda bai bashi bane, amma masu kuɗin talakan anguwanku in kana ɗan san musu, wallahi albarka za su dinga maka, za ka shugabance su ma, suna sa maka albarka, suna yi maka addu'a. Saboda haka zakka fidda wani abu ne a dukiya wanda bai taka kara karya ba. Suka ce iqraju juz'in mu'ayyanin min malin maqsusin tusrafu ila jihatin maqsusa ko yusrafu ila jihatin maqsusa fidda wani dan abu ne ayyanenne a wata dukiya ta musamman wanda za a ba wani bangare na musamman dukiyan ma ba duka ba daga amfanin gona ma ba duka ba sai wanda yana iya karban ajiya kuma ana cin sa yau da kullu sannan sai dabbobin ni'ima raquma tumaki awaki shanu sauran dabbobi ba a cirewa sannan sai kudi shikenan iya dukiyan da ake cire zakka sannan kowanne kuma dan kadan zaka cire sannan sai ka bawa kuma wasu bangare wanda aka fada wanda su ne tafsirin mu na yau saboda haka ka fidda zakkan dukiyanka idan mutum yake cire zakkan dukiyansa a shari'ar musulunci to ana karbanta da karfi saboda haka shugaba zai karbe ta da karfi idan ya zo karba da karfi kace zaka yake shi ka zo da makami to ya halatta ya yake ka wannan shine abin da ya faru a zamanin sayyidina Abubakar wasu da manzo sama ya rasu sai suka ce su ba su ba da zakawa me yasa ba za ku bayar ba suka ce ai manzon Allah ta sama ne aka ce ya karbi zakkan ba kowa ba sai suka yi tawilin wata wanda ubangiji ta alake cewa
kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu alimun hakim
suka ce ubangiji ta ala cewa ai kuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga dukiyansu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka tsarkake su da wannan dukiyar to kaga suka ce wai manzon Allah ne aka ce ya karba tunda ya rasu su bara su ba Abubakar ba to kaga wannan sun manta da dukkan ayoyin da suke cewa wa aqimus salata wa atu zakata ku tsai da sallah ku ba da zakka kaga ba sai an karba ba ka bayar da kanka gabar ba a ce ba sai wani ya karba ba sai suka ce bara su bayar ba sai na Abubakar yace su bayar su yake su bayar sai ce to zai yake su ya shirya runduna ta yaki za a yaki mani uz zakka masu hana zakka sayyidina Umar yace Abubakar ya zaka yaki mutumin da yake cewa la ilaha illallah bayan manzo Allah kuma yake umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabun 'ala Allah manzo kuma yake an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah in sun faɗi la ilaha illallah sun kare dinanan su da dukiyoyin su sai dai a haƙƙin musulunci yaya zaka yaƙe su sai manzo sai na Abubakar yake wa zakatu min huquqiha ai zakka na daga cikin haƙƙin la ilaha illallah wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunahu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam la qataltu bidhalik yace wallahi da za su ana ni dan karamin akuya wanda suke bayarwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da sai na yake su in dai suna bayarwa a zamanin manzo Allah to kana ni zan yake su daga nan sai sayyidina Umar ya gane cewa lalle abun haka yake gaskiya ne Abubakar ya fi shi ilimi ya masa bayani shike nan sai zuciyarsa shi ma ta kwanta ta samu nitsuwan aji a yake su tare cewa akwai riwaya da ta kawo zakkan ma أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أسوا مني دماءهم وأموالهم هذا براس سيرة جياكي با سيسوني توحيدي سوني إيماني سوني صلاة سن بعد زكاة فهذا سيجي يا كيسو دومين بتناني إن با يا كيسو بدا سوحانا وسما سبار فهذا أنا إيه بتونا بتو دسو ده سببين هنا زكاة إدن هر أني مسو باير suka ce ba za su bayar ba zakka rukuni ne daga cikin wato ainihin rukunin musulunci kamar yadda ya tabbata a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ayoyi da yawa duk inda aka mace sallah sai a mace zakka wa aqimus salata wa atuz zakka kisa Abdullah ibn Abbas yace idan baka ba da zakka ba ko kai sallah Allah ba zai karbi sallan ka ba in kana da halin ba da zakka yace ayoyi guda uku suna haɗe da juna ne ba za ka riba su ba atiullaha wa'i'ur rasula ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka bi Allah in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba zai karbi da'an ka ba za ka shiga aljanna na biyu shine abun nan waqimus salata wa atuz zakka kai sallah kai zakka yace ko kai zakka in ko kai sallah in baka yi zakka ba ba ruwan Allah da sallan ka sannan ta uku shine alishkur li wa liwalidayka ka bauta wa Allah ka kyautata iyaye ko ka bauta wa Allah in maka kyautata iyayen ka ba zai hana ka shiga wuta ba za ka je ka shiga wuta to da haka kaga babban al'amari ne sannan hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Umar manzo sun yace buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wal hajj wa sawm ramadan an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaida ba mota da gaskiya sai allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ne da tsayi da sallah da ba da zakka da yin aikin haji da kuma azumin watan ramadan saboda haka dole ne wato ainihin ka ba da zakka rukuni ne na biyu daga cikin rukunin ai na uku daga cikin rukunin sallah ai rukunin musulunci daga tauhidi sai sallah sai zakka kuma an wajabta ta bayan an yi hijira da shekara daya a shekara ta biyu bayan hijira aka wajabta wato ainihin zakka kuma dukkan wanda ya hana zakka na dukiyarsa to ubangiji subhanahu wataala zai masa lalata dukiyan kamar yadda muka karanta a cikin suratul anfal inda ubangiji ta yake cewa
wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
وبنجي تعالى وطن دسكي تفكن جفئي شنية ذي ناري دا أدروا سنة ذو أفعجي يسو a banki ko a gida ba sa fitar musu da zakka ko a shago ko ma ina ne to ai musu albishir da azaba mai radadi ranan da za a narkar da wannan dukiya ita ce ranar alkiyama a musu lalar a goshinsu da sasanninsu da bayansu a ce ku ɗanɗana abin da kuka ajiye ba ku ba da zakkansa ba ko da haka za a mai da ita dalma a dinga mutum lalar ya zo hadisi za a mai da ita maciji kuma a naɗe wa mutum a wuyansa maciji ya dinga saransa ina cewa ana maluka wa ana kansuka ni ne dukiyanka kuma ni ne wato ainihin taskanka abinda ka ajiye baka fitar masa da zakka ba kuma a nan duniya duk wanda ba fi da zakka ba a cikin kwanciyar hankali yana cikin damuwa da ɓacin rai kuma asara ka kulla da ita ke saboda ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai ka ba da haƙƙin Allah nan ne za ka samu wato ainihin kwanciyar hankali to a wannan ayan ubangiji ta'ala sai ya faɗi wa'inda ake bawa zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ana bawa zakka ga faqirai da miskinai menene bambancin tsakanin faqiri da miskini sun hadu a wuri daya shine dukkanin su mabukata ne kuma kowanne ya tantance a bashi zakka kowa ba mawadati bane da faqiri da miskini to amma idan aka hada su a wuri daya ana bukatan a bambanta su amma da ba su haɗu a wuri ɗaya ba duk inda aka ce faqiri a qur'ani ko a hadisi to miskini ya shiga duk inda aka ce miskini kuma to faqiri shi ma ya shiga kaman kalman al-islam wal iman ne idza ijtama aftaraqa wa idza aftaraqa ijtama in an ce al-islam aka ce musulmi to mu'mine sun shiga in an ce mu'mine musulmi sun shiga amma in sun haɗu wuri ɗaya kuma za a bambanta mai bambancin musulunci da imani to haka nan al-faqiru wal miskin faqiri da miskini me bambancin su dukkanin su mabukata ne amma su suka ce faqiri ya danfi dan wadata ya fi kyawun hali akan miskini shi yana da shi amma abin ba zai ishe shi ba yakan yi wasu bukatunsa amma fa ba wai isheshen abu ba wannan shi ake cewa faqiri kenan miskini kuma wanda bai da komai shine zuba hannu ake ce masa da Hausa shi ba da nacin yau bare na gobe sai abin da aka bashi wannan shine abinda Imam Malik ya tafi a kansa suka ce faqiri al-mutajul muta'affif mabukaci ne amma baya fara abun nasa bai kai yayi bara ba amma dai yana da bukata in ka san halin da yake ciki ka taimaka masa miskini ko suka ce al-mutajus sa'il wato mabukaci wanda yake yin bara shine ainihin miskini kaga duk mai bara kam ai ya zama talaucin nasa ma ya kai inda ya kai kenan domin bara akwai kaskanci a cikin sa suka ce to kenan miskini ya fi zama wato mabukaci fiye da faqiri kuma sai hadisi ya tabbata daga manzala ta sunan hadisin bukhari da muslim yace laysa al-miskinu bi hadha at-tawwaf alladhi yatufu ala an-nasi fa taruddu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani miskini ba abun tausayi ba shine wanda yake kewayawa yana bara ba in ya samu dan loma ɗaya loma biyu dibino ɗaya dibino biyu yana iya komawa ba ba shine abun tausayi ba, amma hadisi ya nuna shine miskini ko ba shine abun tausayi ba. Sai suka ce to wai miskini, yace miskini abun tausayi, allazi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fa yatasaddaqu alayhi wa la yaqumu yasalu an-nas, shine mutumin da bai da wadata amma kuma ba a gane ma bai da wadata, miskini ne amma baya bara ya kame, ba a gane ma bai da shi ba balle tana a bashi sadaka kuma baya tashi bara, wannan shine abun tausayi. Ma'ana kaga dukkan wanda bai da shi yake kewayawa yana bara miskini ne, amma in bai da shi baya tashi yayi baran, to yafi zama abun tausayi fiye da me, fiye da wanda yake tashi yayi bara. Me bara kan ya bayyanar da bukatun sa, ko da haka ya kamata mawadata su dinga kula da halin mutane. Akwai wanda bai da shi amma baya me, baya bara, wannan yafi zama abun tausayi akan wanda zai bara, in baka bashi ba wani zai bashi, shi ya bayyanar da wato ainihin bukatansa. To wannan sai suka ce fakiri ya fi miskini dama-dama, wasu malayin kuwa suka ce a'a miskini shi ya fi dama-dama fa akan fakiri, fakiri ya fi talauci. Aka ce me dalili? Suka ce Ubangiji Ta'ala a kisan Khidir, ko Khidir da Annabi Musa lokacin da suka zo suka huda ainihin wannan jirgin ruwa din, wanda Khidir ya kasa hakuri yake cewa za ka dinga keta da aka huda jirgin ruwan, yanzu masu shi sun zo sun hau, ai sai su nitse ruwa zai shiga cikin jirgin ruwan. Bayan sun yi sharadin cewa kar bai tambaye shi har sai ya masa bayani, ya kasa hakuri. To da ya zo bayani cewa amma safinatu fa kana limasakina ya'maluna fil bahri, jirgin ruwan nan na wasu miskine ne suna aiki da shi a cikin kogi, suna daukan fasinja da kaya. To kaga in jirgin ruwan na miskine ne, sai miskinan suna da dama-dama. Kama ya ce maka miskini yana da jirgin ruwa, yana da trailer da take daukan kaya tana kaiwa Lagos daga Yola, kaga wannan miskini ai da dan dama-daman zago. To ya fi fakiri kenan, zahirin wannan miskini ne yana da wadata. To kace a fakiri ya fi talauci, miskini shi yafi wadata. Sannan dalili na biyu suka ce manzo kuma ya nemi tsari daga talauci, ya ce Allahumma inni a'udhu bika minal faqri minal kufri wal faqri, ya Allah ina neman tsarinka daga kafirci da talauci. Sai suka ce to ai abun da manzo kuma ya nemi tsari da shi to ba karamin abu bane, saboda haka talaucin nan shine baka da komai, manzo kuma ya nemi tsari daga wannan. Amma an samu hadisi, wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud, kuma hadisi ne ingantacce, manzo Allah ya nemi tsari daga talauci. To sai aka samu wani hadisi na Ibn Majah wanda Albani ya inganta shi, shi kuma manzo kuma yana cewa Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ashurni fi zumratil masakin, ya Allah ka raya ni miskini, ka kashe ni ina miskini, ka tada ni cikin miskinai ranar lahira. Can kuma ya ce Allah ka tsare ni daga me, talauci. A sai talaucin ya fi tsanani kenan ko, ke sa ne mi tsari daga shi, amma miskini kuma ya ce Allah ya raya shi miskini. Suka ce to wannan ma dalili ne. Sai dai kuma wasu malayan suka ce abinda ake nufi da hadisin nan ba miskini na baka da kuɗi ba, a'a Allah ka raya ni ina mai tawazu'u, khushu'i ake nufi da tawazu. Allah ka raya ni ina mai tawazu'u, wato bana nuna ni wani ne, ka kashe ni bana nuna ni wani ne, ka tace ni cikin ainihin masu tawazu'u ranar alkiyama, don su ne za su shiga aljanna. Saboda haka ana iya cewa wani miskini saboda me, saboda mai tawazu'u ne, shi ba sarki ba ne, ba wani babba ne a cikin al'umma ba. Suka ce to wannan hadisin shi ma yana nuna cewa ainihin miskini ya fi fakiri, wato ainihin kyakkyawan hali. To amma duk wannan zabanin ba amfaninsa kaɗan ne gaskiya, domin kai da kake rayuwa da mutane kana iya ganewa fi bukata da wanda bai kaiwa ne talauci ba. To ko ka ambace shi fakiri ko ka ambace shi miskini, ya duk ɗaya ne, duk da yana cin sadaka ko yana cin zakka. To ala ayi halin dai Allah ka raba mu da talauci, don talauci mummunan abu ne. Tunda ka ji manzo kuma yana neman tsari da talauci, to mummuna abu ne. Shi yasa sai na Ali yace kada al faqru an yakuna kufran, yace talauci ya fi sai zama kafirci. Saboda manzo Allah yace ya Allah ina neman tsarin ka da kafirci da talauci, sai hada abun guda biyu. Kaman Allah ya jarrabe ka, kai tawakkali ga Allah kuma zai iya zame maka wato ainihin daraja. Amma dai talauci in yayi tsanani yana iya zama kasanci a duniya, amma a lahira in ka rike imaninka to kai ne a gaba, baka da kaya wanda za a tare ka ana maka bincike, za ka shiga aljanna kafin mawadata su shiga da shekara 500 kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a nan duniya dai jarrabawa ne, kuma idan yayi tsanani yana daga cikin manya-manyan masifan masifun duniya guda biyar. Akwai al-faqru shadid, manya-manyan masifun duniya guda biyar ne. Daga ciki akwai mautul habib, kana son mutum ya mutu, ko babanka ko mamanka ko matarka ko danka, wannan babban bala'i ne. Sannan akwai dolus sukun, wato ka dade kana rashin lafiya, ya ki cinyewa, kana kwanci shekaru, wannan babban masifa ne ita ma. Sannan akwai al-faqru shadid, talauci mai tsanani, bacin yau ballantana na gobe, ita ma babbar masifa ce a duniya. Allah ka raba mu da wani. Sannan akwai kuma wato al-mar'atu sharira, wato mace wanda ba ta gari ba, Allah ya haɗa ka da mace fitinanniya, shedaniya, to za ta hana ka zaman lafiya da kwanciyar hankali, komin wadatanka, komin mulkinka, komin iliminka, to shi ma babbar masifa ne. Sannan na biyar shi ne shamatatul a'da, wato dariyan gayya na abokanin gaba. A ce kana da wasu abokanin gaba suna son su ga bayanka, amma kuma sai Allah ya ba su nasara, ka shiga wani bala'i su zo suna maka dariya, wannan babban masifa ne, ita ma ka nemi tsari daga ita. Saboda haka talauci wanda ba mai tsanani ba shi yana da sauki, wani ma bai zai gane kai talaka ba ne, wannan ba wani matsala a cikinsa sosai. Amma talauci mai tsanani wanda kowa zai gane baka da shi, to wannan masifa ce, ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan, kuma yakan jawo maka baƙin jini a cikin mutane ba tare da ka musu laifin komai ba. Kamar yadda wani yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in zidduhu annasu tuqliqu dunahu abwabuha فتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأى ذا ثروة أزدت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. يجي تلك هنا تفيا ذاك كان شباء سونسا كوني أبو كيشي أنساني إذا مو دا تاسم كان جسيس كل قوفان ويا يسلم أبدا إيمان ورين فيتو أبدا أنسمي مثلاً yace za ka ganshi mutane suna kinsa amma kuma babu wani sababi, sababin kawai bayi da shi ne, ba a marmarinsa saboda bayi da shi. Yace amma hatta karnuka a unguwa idan suka ga mai kuɗi to suna tsaya su saurare shi, suna dan karkada masa jela, suna maraba da zuwansa. Amma idan karnukan unguwa suka ga fakiri ya zo wucewa, to za ka ga suna ta masa haushi, suna yaƙa haƙora kamar za su cije shi, sun gane cewa fakiri ne, bayi da ɗan fa'ida ko bai. Haka ya faɗa. To saboda haka ba za ka roƙi talauci ba, Allah ta'ala ya riba mu da talauci. Wadata ta ɗan fi daɗi in ta haɗu da addini ko? Amma in ba addinin kuma gara ka zauna talakanka tare da addininka akan mawadaci wanda bai da addini, domin rayuwar duniya ɗan lokaci ne, in an je lahira kuma za ka je ka zama mawadaci, Allah ya sa mu dace. Na biyu wal amilina alaiha, na uku kenan ko? Ana ba wa faqiri zakka, ana ba miskini zakka, sannan wal amilina alaiha, da masu aiki akan zakka su ne wanda hukuma ta wakilta su je su tattaro zakkan su kawo za a ba a fakirai. To wayannan ana ba su zakka ko da mawadata ne. Sai dai wasu malamai sun ce ana ba su dan abin da zai ishe su ne bil ma'ruf, wato abin da zai yi musu hidima ta rayuwarsu, wancan sai zama riban kafa wadatansu. Wasu suka ce a'a ana ba su gurgudun aikin da suka yi, maimakon in biyan ka za a yi nawa za a biya ka wannan tattaro zakan, to sai a ba su gurgudun wannan. Amma wasu suka ce a'a za a ba su babu lissafi, to da haka tunda sun yi aiki a ciki to za a ba su. Shi yasa kenan idan akwai wata ma'aikata ta zakka, ana iya ba wa ma'aikatan albashi a cikin zakkan, tunda suna yin aiki ne wa ainihin wa faqirai, to da haka su ma suna iya karɓan wani abu na zakkan. Sannan sai al-mu'allafatu qulubuhum, wato wayannan kan kaman babu su yanzu ko? Sai na baitul mali take, ina wuraren zakka da sauransu. To in babu a nan, amma a wasu ƙasashe na Larabawa har yanzu akwai ma'aikatan zakka da waƙafi, zakka da waƙafi. To da haka idan mutum ya fidda zakka sai ya kai wannan ma'aikatan, don galibin su ma mawadata ne za ka samu. Sai a dinga ɗaukan faƙirai, ɗaliban ilimi da waye ana ba su, duk wata ga abin da ake ba su. Haka nan waƙafi, in kana son kai waƙafin wani abu sai ka je ka same su. Kuma irin wannan dukiyar ake biyan limamai, ake biyan ladanai da na'ibai, ana biyan su albashi, kuma ana gina masallatai da waɗannan kuɗaɗe na waƙafi da sauransu. To da haka a wasu ƙasashen har yanzu akwai, mu ne dai a nan da yake ba shari'ar musulunci ake yi ba, irin waɗannan abubuwan yana da waya ka gansu. Sai kuma aka ce wal mu'allafati qulubuhum, shi ne nawa kenan? Na biyar ko na huɗu ne? Na huɗu, wayanda ake rarrashin zukatansu, wato su ne kafurai waɗanda ba su shiga musulunci ba, amma kuma akwai alaman in ana ba su zakka za su shiga musulunci, to wannan ana iya ba su zakka, ko kuma ya zama ya musulunta amma an ba shi zakkan za a karfafa masa gwiwa bai dade da musulunta ba, ko da yana da wadata suka ce ana ba shi zakka don a karfafa wato ainihin imaninsa, to wannan su ma ana ba su, manzo kuma ya ba su. Amma daga baya tafiya na tafiya wasu malamai suka ce ba za a ba su ba, kamar Sayyidina Umar yace musulunci ya riga yayi karfi, saboda haka ba wani kafiri da za a ba wa zakka, ko ka musulunta ko kar ka musulunta, amma ba za a ba ka zakka. Imam Malik kuma ya tafi akan wannan, to amma dai mafi yawan malamai sun tafi har yanzu yana nan, yace da ake ganin an bashi zai shiga musulunci, to a bashi din don a rarrashe shi shiga musulunci, amma kaga ba su da yawa, ta ya za ka yi ka gane, dole sai kana zaune da shi, alamun an bashi zai karfafe shi shiga musulunci, shikenan sai a bashi. Amma in ba haka ba, ba za ka iya ganewa ba. Yanzu kan musulman ma ga su nan cikin talauci suna buƙatar zakka, yace za a je a ba wani wanda ba musulmi ba, wanda ma ya shekara 100 ai 30 a cikin musulunci, yana kuna sallah da shi a masallaci a unguwarku, bai da abin da zai ci na jibi da gata, ka ɗebi zakka ka bashi kawai, ka bar wa'incan a musu wa'azi kawai, masu wa'azi su yi wa'azi su musulunta, in sun shigo sai a ba su zakka, don akwai fakirai masu bukata sun fi cancantar zakka. Sannan na biyar, wa fir riqabi, wato su ne waɗanda ake inta su, waɗanda ake intawa shi ne a sai, ya halatta a sai wato abun nan bayi da kuɗin zakka sai a inta su, bawa ne musulmi yana hannun kafirai yana shan wahala, saboda haka sai a fidda zakka sai a ce nawa za a biya su sake wannan bawan, sai su ce kawo kaza da kuɗin zakka sai a fanshe shi, shikenan sai a inta shi, a saye shi a inta shi, wannan ya halatta, domin bawa abun tausayi ne ko musamman in musulmi ne abun a tausaya masa, to idan an inta shi walittakansa wala'insa zai zama yana hannun musulmi gaba ɗaya, ma'ana wanda ya bada zakkan aka yanta shi ba shine maulansa ba, ba za a ce in ya mutu ba mai gado shi zai gaje shi ba, dukiyansa in ya bari sai a kai ta baitul mali a je a ribawa fakirai da miskini da sauransu ko a yi aikin addini da ita. Amma wasu malamai sun tafi cewa mukatabun suna shiga cikin wannan aya, shine bawan da aka dora masa fansa aka ce ka bada 500,000 ka zama da duk wata ka bada kaza, suka ce su ake nufi da wannan, sai a ba su wato wannan zakkan domin su gama samun yancin kansu. Amma zance mafi inganci ba su ake nufi ba, ana nufin a je a sayi bawa a inta shi, amma shi wannan da aka tsora masa fansa aka ce biya kaza ya zama da ya shiga cikin simfi na gaba, sune wal gharimina wa'inda ake bin bashi, to kaga kenan ana iya bashi zakka shi ma ya shiga cikin layin wa'inda ake bin bashi, saboda haka sai a bashi zakka domin ya biya wato ainihin bashi din. Hadisi ya zo ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake salasatun haqqun ala llahi aunuhum alghazi fi sabilillah walmukatabu alladhi yuridu alada walnakihu alladhi yuridu alafa. Imam Ahmad ya rawaito hadisi, manzon sun ce mutum uku Allah ta'ala ya dauki alƙawarin zai taimake su, mutane guda uku da mai yaƙi fi sabilillah, duk wanda ya fita yaƙi tsakaninsa da Allah, Allah ta'ala zai taimaka masa. Sannan da mukatabi wanda aka dora masa fansa aka ce ya biya wasu kuɗaɗe kafin ya zama ɗa, ya kafa yana nema don ya inta kansa, shi ma Allah zai taimake shi iya biyan wannan kuɗi, don an ba shi zakka ba a yi laifi ba. Sannan da annakihu alladhi yuridu al'afa, mai aure wanda yake son ya yi aure don ya kame kansa kar ya faɗa zina, to shi ma in ya kyautata niyyansa Ubangiji ta'ala zai taimake shi, saboda haka shi ma ana iya ba shi zakka ko fakiri ne ba yi da ainihin abin da zai aure da shi, kai kuma ka cire zakka, duk auren ba zai wuce miliyan ɗaya ba, an ba shi mata an rasa yadda za a yi aure, kila ana neman a fasa ma, ɗauki miliyan ɗayan ka ba shi zai yi aure, ya halatta ka taimake shi, ka taimaka masa, to kuma taimako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To na shida sai ce wal gharimina, wato da wa'inda ake bin bashi su ne wanda bashi yawa katutu, ya halatta a ba su zakka domin su biya bashin da ake bin su. Kuma ko da a ce ya mutu ne, mutum ya mutu ana bin sa bashi, wa'inda suke bin sa bashi ba su yafe ba, sai aka cire zakka, to ya halatta a ce nawa ne ake bin mamacin, ana bin sa 500,000, sai a ce to ga 500,000 a je a biya masa bashi, ya halatta. ko kuma yana raye amma ba wai a zahiri ba fakiri bane, shi yasa aka ware shi daban. Yana dan kasuwa ne, ana bashi kaya na miliyoyi, kila ana bashi kaya mota mota, amma zaka samu wani abin sa bashi miliyan 50, kuma an zo an yi lissafin jarin sa bai wuce miliyan 50 din ba, ko bai wuce miliyan 40 ba, wannan halatta a bashi zakka domin ya biya bashin da ake bin sa, don shi ba mawadaci bane. Da za a daina bashi kayan, kuma kila kudaden al'umma sun karye a kansa, inda za a ce za su zo su kwashi dan jarin nasa da yake walwala da shi da motar da yake hawa, ba abin da zai rage. To wannan ya halatta a bashi bashi domin ya biya ainihin wannan zakkan. To wa'innan mutanen akwai su a cikin kasuwa kuma abin tausayi ne, amma galibi mawadata ba sa ba su zakka, domin a zahirin su mawadata ne. Za a ga ya saba rayuwa ta wadata, a sai ya dan cinye jarinsa bai sani ba, saboda ana bashi kaya bashi, saboda haka baya lissafi, sai na kashe kuɗi sai wayi gari, da za a daina bashi bashin kayan nan da ya karye kenan. To a taimaka a bashi zakka, musamman tunda yana sana'a, duk mai sana'a ai mai kokari ne, bai kamata a bashi ba. To wannan masu bin bashi kenan, mai bin wanda ake bin, wanda ake bin bashi, wanda ake bin bashi abin tausayi ne, sannan kuma cin bashi ba haramun bane idan bukata ta kama ka ci bashi. Manzo Allah ta sama yana cin bashi, bal ya rasu ma ana bin sa bashi, domin lokacin da ya rasu an samu sulkensa yana jingina, ya ba da shi jingina a hannun wani bai hude wanda yake bin sa bashi. Saboda haka idan ya bayar, idan ya ce bashi bashi haka kawai ba zai bayar ba, sai ya ba da jingina rigansa ta yaki, rigan karfe, ya ba da jingina ya rasu, aka samu ya karbi sha'ir, an ce kwano 11 kawo iyalinsa, sai bayan ya rasu aka biya wannan bashi, aka karbo wannan riga. To da cin bashi haramun ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai ci bashi ba. To amma a farkon al'amari, idan ana bin mutum bashi sai ya rasu, manzon Allah sai kuma baya masa sallah. Idan an kawo gawayan sai ce hal alaihi dainu, shin akwai bashi da ake bin sa? An ce ana bin sa bashi, sai ce sallu ala sahibikum, ku je ku yi abokin ku sallah. Amma in ba a bin sa bashi sai masa sallah. Wata ran aka kawo ta gawa aka ce ana bin ta bashi, manzo Allah yake ku je ku masa sallah, sai Abu Qatada sai ce ad-dainu alayya ya rasulullah, ya rasulullah wannan bashin yana kaina, zan biya a masa sallah, zan biya bashi. Manzo Allah ya masa sallah. Duk lokacin da Abu Qatada ya zo sai ce to ya maganan bashin nan ka biya? To Allah har yanzu dai ban samu na biya ba, gobe ma a zo yaya ban biya ba. Wata ran da ya zo sai ce yau kan na samu na biya bashin nan, sai manzo Allah ya ce al'ana baradat jildatuhu, to yanzu fatansa ta yi sanyi. To kaga bashi masifa ne kenan, masifa ce da lura ta kama ka ce ka biya kuma in ka samu. Wani ya zo ya tambayi manzo Allah kuma ya ce ya rasulullah, yanzu idan na je jihadi fi sabilillahi aka kashe ni, na yi shahada, duk abin da ke kaina an yafe mini, duk alhakin da ke kaina zunubaina an yafe mini, yake masa yi. Tun da ya kama hanya ya tafi, Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce ya gaya masa sai dai bashi. Sai aka ce a je a kira shi, aka kira shi ya ce masa illa daina akhbarani bi zalika Jibril, ya ce mai ka faɗa mai mai dace, to sai dai bashi. Mala'ika Jibril ya ce mini ba za a yafe maka bashi ba. To kaga bashi masifa ne, don haƙƙin wani ne. Manzo Allah ya ce man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, duk wanda yake karban dukiyar mutane domin ya halakar da wannan dukiyar, to Allah zai halakar da shi. Wanda ya dau dukiyar mutane don ya biya, Allah zai taimake shi ya biya, saboda haka bashi ba ganima bane, dukiya ce ta mutane, dole ka biya. To amma daga baya manzo Allah ya soke wannan, ko ana bin ka bashi yana maka sallah, da aka saukar da annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, manzo Allah ta sama ya fi cancantan ya jibinci al'amuran mu'mine fiye da kawunan su. To daga nan duk wanda aka kawo wanda ya rasu ko ana bin sa bashi, manzo Allah ta sama sai ce ad-dainu alayya, ni zan biya bashi, sai masa sallah, yace ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah, babu wani mumini face ni na fi cancanta a jibinci al'amuransa a duniya da lahira. Wannan shine hakikanin shugabanci. Manzo Allah ya ce ku karanta in kun ga dama, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, annabin Allah shi ya fi cancanta ya dawdawainiyan mumine fiye da kawunansu. Sai ce fa ayyuma mu'minin mata wa taraka malan falyarithu asabatuhu man kanu, duk wanda ya rasu ya bar dukiya, to magadansa su je su gaje shi ko su nawa ne, ba da alaka da dukiyarsa. Amma wa man taraka dainan aw baya'an falyatini fa ana afana maulahu, duk wanda ya mutu ya bar bashi, to ni zan biya bashi. Wanda ya mutu ya bar wasu yara marayu ko iyalai miskinai, to ni ne majibincin al'amuransa, a zo ni zan ɗauki ɗawainiyar iyalansa da ‘ya’yansa.
Allah,
in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari. To kaga haka ake yin shugabanci, to daga nan sai dinga musu wato ainihin sallah. Idan ana bin ka bashi, haramun ne in ka samu ka kibiya, kana jawa kanka masifa. Kuma a nan duniya ya halatta wato a maka uquba, a walhakanta ka in ka kibiyan bashi tun da kana da shi. Manzon Allah ya ce matsalul ghani zulmun, biyan wato taurin biyan bashin mawadaci zalunci ne, don kana zaluntan wanda ka karbi bashi baka biya shi ba. A wani hadisin layyul wajidi zulma yuhillu irbahu wa qubatahu, bi taurin biyan bashin wanda yake da shi, kana da shi ka ki biyan bashi, to wannan zalunci ne, kuma yana halatta a ci maka mutunci sannan a maka hukuma. Idan an kai karanka tunda kana da shi ka ki biya, wallahi ne kai karanka bai kuskure ba, ya ce maje ka nema don kar ka mutu da bashi ka biya. Kuma yana halatta a walakanta ka, a ci maka mutunci, a kai ka kara da sababin wannan. To da haka in ka ci bashi, ka ci da niyyar biya. In baka da shi, shari'a ta baka uzuri, don Ubangiji ta lace wa in kana zo usratin fa nazratun ila maisara. Idan mutum bai da shi, to kar a matsa masa, wajibi ne a saurara masa sai ya samu. Wannan kan duk wanda bai da shi, kana bin sa bashi, bai da shi ka je ka kai karansa, to wannan kam ka ci mutuncinsa, kuma Allah zai kama ka, ka walakanta shi ba da haƙi ba, saboda bai da shi. Amma in yana da shi ne yake biya, kai daidai. In kuma dan wawa shi dukiyar jama'a ne, dama yana ci ba da niyyar biya, bai ci wannan bashin ya ci can wai shi ya samu ganima, wannan ko bai da shi, a je a ɗaure shi a kawo masa duka, a ɗaure shi a masa horo, domin gobe kar ya ci dukiyoyin mutane. Mun karanta wannan a cikin Tuhfatul Hukam. Al-Asmi yana cewa wa man alayhi ad-dainu imma musiru fa matluhu zulmun wa la yu'akhkharu aw musirun aw mu'sirun faqad abana ma'zira fa yanbaghi inzaruhu li maisara aw mu'dimun faqad abana ma'zira fa wajibun inzaruhu li maisara aw musirun qada'uhu idraru fa yanbaghi fi shanihi inzaru wa man ala al-amwali qad taqa'ada fa ad-darbu wa as-sijnu alayhi sarmada fa in ata bi zaminin fa bil qada hatta yu'addi ma alayhi qa'da. Yace duk wanda ake bin bashi, ko dai ya zama mawadaci, to wannan rashin biyan bashin sa zalunci ne, ba za a saurara masa ba, ko tace hanya za a iya karba. Ko ya zama yana da shi, amma dan kadan, in ya biya zai takura, iya dan jarin sa kenan, in ya bayar zai zauna bai da shi, to wannan mustahabbi ne, ka saurara masa, kace ka dan bada dan kadan, ka ci gaba da nema a hankali ka biya. Ko kuma ya zama bai da shi kwata-kwata, to wannan wajibi ne ka saurara masa. In ka kai karansa ka yi laifi, Allah ta'ala zai kama ka. Amma duk wanda yake zuwa yana rubda ciki akan dukiyar jama'a, ya karɓi wannan, yana dariya ya cinye, ya je ci dukiyar wannan, to wannan fa ba a saurara masa. Za a kai shi kara, za a kai shi gidan yari, za a dinga musa bulala kullum, alƙali ya yanke. In bulala goma goma za a masa, ko 15-15 ko 20-20, har sai ya biya. A je a sai da gidansa, a sai da kadarorinsa, kai in bai da shi ma a ci gaba da daure shi kawai, an rage barna, domin an sake shi zai zo ya sake wawurar dukiyoyin jama'a. Idan wani mai ɗaukan belinsa ya zo, ba za a ba shi ba, sai dai in ya ɗau alkawari zai biya wannan kuɗin, sai dai zaminul mali. Ba wai a sake shi, idan bai biya ba zan biya, in bai biya ba zan kawo shi ba, a'a, in bai biya ba za ka biya dai, ka biya kuɗin sannan a sake shi. To kaga bashi wato ainihin masifa ne. To idan ka ci bashi saboda lalura, kai abun tausayi ne. Manzon Ubangiji subhanahu wataala yace a baka zakka, yana da kyau a baka zakka a taimake ka, saboda ka shiga cikin wani hali. Sannan na shida shine wa fi sabilillahi, dukkan wanda zai tafi yaƙi bai da abun da zai shirya tafi yaƙin, ko ya bar wa iyalansa ko guzuri, ya halatta a bashi a cikin zakka. Ko wanda yake zuwa zai tsare garuruwan musulmi, kar a zo a shiga a yaƙi musulmi, to ya halatta a bashi zakka. Sawa'un faƙiri ne ko mawadaci, ko faƙiri ko mawadaci. Wannan ayan mafi yawan malamai aka suka fassara ta. Amma Abdullahi ibn Umar yace al-hazaima ana ba su zakka da masu umra. Idan aka je Makka ana aikin haji, akwai masu sayan abinci, ana ribawa da ruwa da waye, suka ta ya halatta ko mawadatan ma sai a babba su. Ai fi sabilillahi ne, sun fita fi sabilillahi. Saboda haka ana iya ba su zakka. Wasu suka ƙara faɗaɗawa, suka ce ɗaliban ilimi ana iya ba su zakka ko da a ce mawadata ne. Suka ce masu da'awa, masu wa'azi da karantar da mutane, ko masu ilimi ko masu wadata ne, ana iya ba su zakka. Islamiya ana iya ba ta zakka. Abun nan mai sunansa masallaci ana iya bashi zakka, haka wasu suka fada da abu. Amma zancen da yafi inganci mayaka ne ake bawa zakka, mayaka. In mutum mawadaci ne, shi mai abun nan mai zuwa aikin haji, in mawadaci ne bara a bashi, wani fakiri ne za a bashi. Haka nan wanda wato ainihin yake karantar da al'umma, in fakiri ne zai ci zakka, in ba fakiri ba bare shi ba. Haka ɗaliban ilimi, in mawadata ne ba za a basu ba, in ba mawadata ba ne za a basu. Masallaci a nema masa taimako, islamiya a nema mata taimako, ta wani ɓangare zakka a ji a ba wa fakirai, kuma musamman a wannan lokacin fakirai ma sun fi buƙatar zakka. Masallaci kan ba ana nema masa taimako ba. Yanzu akwai wani fakirin anguwanku da kaga ana nema masa taimako, talauci a addabe shi, a ɗan sama masa jari, yana da wahala. To kaga abin da ya fi shi ne a ba wa fakirai. Amma in wani ya ba wa islamiya zakka, ko ya ba wa masallaci zakka, zakkan ta yi, ba za a ce zakkan ba ta yi ba. Amma abin da ya fi shi ne a ba wa wanda suka fi bukata, fakirai da miskinai jama'a, a taimaka musu, a ba su zakka. Don zakkan ne kawai ta rage musu. To zakkan ma an ce za a karkatar da ita zuwa gine-gine, gina makarantu da islamiya ta waje, su kuma za a ba su zakka. Kuma su aka fara faɗa ba, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, me yasa aka fara faɗan su? Saboda bukatansu, saboda tsananin bukatansu, su aka fi, su ne kake raye da su. Mumini ya fi masallaci muhimmanci, zan ka tabbatar da wannan. Kai mumini ya fi ɗakin ka ba ma daraja wajen Allah ta'ala, kamar yadda manzo Allah ta sama ya faɗa, yace na san ɗakin ka ba kana da daraja, amma Allah ya rai mumini ya fi ka daraja. Shikenan, to da aka kafara da muminin, sannan sai ka faɗaɗa ka ba wasu kuma mutane daban wa'inda ba su ba. Sannan na biyar shi ne wabnu sabil, wabnu sabil na bakwai, na takwas kenan ko, shi ne ɗan tafarki, mutumin da ya tafi a guzurinsa ya yanke ya ƙare, amma yana da wadata a gida, ba wanda zai turo masa. Ba irin zamanin yanzu akwai waya, akwai account a hansa ɗinka, kana tafiya da kuɗinka ba. Kaga in yana zai transfer, ai shi ba guzurinsa bai ƙare ba. In za a tura masa a banki ya karɓa a wani wuri, ko za a tura a wani ya bashi a can, duka wannan ba matalauci ba ne. Shi yasa Imam Malik ya ce wanda guzurinsa ya yanke, in akwai mai bashi a wancan garin, ba za a bashi zakka ba. Amma suka ce a'a, za a bashi zakka idan sai har ya kai ga ya ci bashi kan, to shi zai dawo ya biya shi. Amma a irin yanzu da akwai arziki a cikin banki da sauransu, mawadaci zai iya turo masa arzikinsa. To sai in duka waɗannan hanyoyin gaba ɗayansu sun toshe, to nan ne ba za a bashi, nan ne za a bashi zakka. Amma akwai hanyar da za a turo masa da arzikinsa, to ba za a bashi zakka ba. Ubangiji ta'ala ya ce zakkan nan faridatan min Allah, wato wajibi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya wajabta ta, kuma ya faɗi gurgudun ga yanda za a bayar. Saboda haka a bada ita yanda Allah ta'ala ya faɗa, ya riba ya faɗi wa'inda za a bawa ɗin su guda takwas, ga sunan mun karanta su. Wallahu alimun, Allah masanin zahirin abubuwa ne da baɗini, shi ya san maslahan bayinsa, shi ya sa yi bayani dalla-dalla yanda za a bada zakkan. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala hakimun, mai hikima ne a cikin dukkan abun da yake aikatawa, ko yake shir'antawa, ko kuma yake hukuntawa. Duk hukuncin da Allah ya akwai hikima a cikinsa, sai dai kai ya zama baka gane wannan wato ainihin hikima ɗin ba, amma ka bi yanda Allah ta'ala ya tsara. Wa mu tsaya a nan, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam.
Kafin a fara tambayoyi, insha Allah jibi ne za mu rufe.